أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قدر الله تبارك وتعالى ينونا منا وأن اللوك تشيمي البركة يومنا 20 دبقوي قوات محرم إجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة شكرا دوبو تيار دري هدو الأربعين دهودو wanda ya daidai da 25 ga watan August shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babun fil mujahadati, babin da yake magana akan mujahada, wato kokari cikin aikata ayyukan alkhairi. Asani an Anas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري الثاني حديث نبي أشكم أن بابنا مجاهدة عن أنس رضي الله عنه daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga nan ziyara mai Allah su tabbata a gare shi fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla daga bin da aka rawaito daga ubangijin sa mai girma da daukaka kala yace idza taqarraba al'abdu ilayya shibran lalle idan bawa ya kusance ni da sabi daya taqarrabtu ilayhi zira'an to zan kusance shi da zira'i daya وإذا تقرب إلي ذراعا إذن يكسنشيني دزرائي دايا تقربت منه باعا توزن كسنشيشي دزرائي بيو وإذا أتاني يمشي إذن يزوم ينعتفيا أتيته هرولة توزن زومسا دسوري سوري رواه البخاري إمام البخاري نيرتو وانا حديثي وانا حديثي ينا كمال حديثي داكران تانبايا وانا kamar yadda aka sani hadisan duka hadisul qudusi ne. Ana maganar hadisul qudusi shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade shi, amma maganar kuma ta Allah ne tabaraka wa ta'ala, amma lafazin an ji shi ne daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma bai kasance wahayi kamar alqur'ani ba. To yake cewa an karbo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yarda, yace daga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga wajen ubangijinsa cewa idza taqarraba abdu ilayya shibran, kamar yadda aka karanta a karatun da ya gabata ana magana akan kokari ne, kokari cikin bautar Allah tabaraka wa ta'ala. To kokarin nan kuma baya yiwuwa sai mutum ya dage da bautawa Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya samu kokari a cikin bautarsa da yake yi. To sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan bawa na ya kusance ni da sabi daya, wato ma'ana yayi kokari cikin ibada, ibada da ta kai sabi daya a cikin ibadan sa ya kara, to ni zan kusance shi da zira'i daya. Kaga zira'i daya ya bi sabi daya, to saboda haka idan yayi in ya bautawa Allah ya kusance Allah da kaman sabi guda a cikin ibadar da yake yi, to Allah zai kusance shi da zira'i daya. Sannan wai za ta karraba ilayya zira'an, in kuma yayi bautawa Allah bautar Allah sa ta kai zira'i guda ta karrabtu minhu ba'an, to Allah tabaraka wa ta'ala zai kusance shi da sabi biyu na zira'i, ko kuma tsawon kafadu guda biyu. Sannan idan ya zo wa Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin tafiya, Allah zai zo masa a cikin sauri sauri. Abinda ake nufi anan shine idan bawan Allah ya kara bautawa Allah tabaraka wa ta'ala bayan na dole na wajibi da Allah ya dora masa, sai ya dauki kuma wanda ba na wajibi ba ya dora wa kansa, wanda ba na wajibin nan ba ya zama yana yin kokari, yana yi da gaske, yana bautawa Allah da gaske a ciki, to duk irin yanda ya kutsa ya matsa cikin bautan to Allah tabaraka ta'ala kuma zai ƙara ninka masa lada fiye da yanda ya bashi a baya idan ya matsa da sabi daya ne to Allah zai kusance shi da zira'i daya wato ma'ana za a ninka masa lada saboda sabi daya shine bai fita bin hannu ba idan kai aikin da bai fita baka ladan tabin hannu ba to za a baka ladan zira'i ne in kai aikin da kuma ya kai a baka ladan zira'i ne to za a baka ne zira'i biyu za a ninka maka saboda haka duk yanda ka kusanci Allah tabaraka wataala da ibada yanda zai ninka maka abin da ake nufi a wannan hadisin shine yanayin yanda ka matsa wajen Allah tabaraka wataala don yi ibadu yanayin irin ladan da za a baka saboda tsayawa da kai a cikin wannan ibada din to wannan kuma ana maganan kamar yanda muka karanta wancan karatun cewar nabil fili ake magana ba farilla ba bayan ka yi na farilla ka tsaya a kai to in ka dauki na nabila kana yi to sai a baka irin wannan lada din sai ka samu lada mai yawa saboda wato nabil filin nan da ka dauka kake yi as-salisu an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري الثالث حديث نوكو عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي عبد الله عن عباس الله تعالى مسيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي زيادة من شاء الله سبت عدريش ياتي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمو ميقو دابيو dan adam an rufe masa su wato yawancin mutane an rufe musu wadannan nimomi guda biyu as-sihatu wal farag shine wato lafiya da kuma samun dama rawahu al-bukhari imamu al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi din wannan hadisin shi ma an samu shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace nimomi guda biyu dan adam an rufe masa su bai san da su ba yawancin mutane ba su san wadannan nimomi guda biyu ba wadannan nimomi guda biyu kuma su ne lafiya sune lafiya da kuma samun faraga samun dama Imam al-Bukhari ya to wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa shi dan adam Allah ya masa ni'imomi ni'imomin da ya masa suna da yawa wadannan ni'imomin da Allah ya masa a cikin su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai ni'ima guda biyu wanda dan adam an rufe masa su baya ganin su yawancin mutane ba sa lura da cewar waɗannan ni'imomi ne Allah musu ba sa gane cewar ni'imomi ne sai su manta da cewa ni'ima ne Allah musu ni'ima ta farko da Allah ya wa dan adam wanda yake mantawa ake mantar da shi baya tunawa shine as-siha lafiya lokacin da kake da lafiya lokacin ne kake da damar da zaka bautawa Allah tabaraka wataala lokacin da kake da ƙarfi jinya bai same ka ba rashin lafiya bai same ka ba ba wani ciwo a tare da kai kai matashi ne ko kai mai ƙarfi ne ko kai lafiyayye ne to a wannan lokacin kana da damar da zaka bautawa Allah tabaraka wataala sannan kuma da faraga samun dama lokaci din yanzu ba abinda kake yi kana zaune baka da wani aikin da zaka yi to wannan lokaci ne da zaka yi mujahada kai kokari ka ribaci wannan lokacin da kake zaune haka kawai din baka yin komai wadannan lokuta guda biyun dan adam baya gane su sai lokacin da ya rasa su ni'imomi ne Allah ya masa su amma ba zai gane ba sai lokacin da suka tafi sai lokacin da suka kare anan ne tukunna zai gane haka Allah maka ni'ima da yawa amma wannan babin yana magana ne akan mujahada kokarin da zaka yi saboda haka sai ake magana lafiya ai ba za ka yi kokarin wata ibada ba sai kana da lafiya kafin ka yi ta in baka da lafiya ba zai yi kai ba za ka yi kokarin wani aiki na alkhairi ba sai kana da lokacin yin sa
idan baka da lokacin yin sa to ba za ka yi ba kenan. To waɗannan ni'imomi guda biyu ba a so dan adam su rufu masa ya gagara gane su har sai lokacin su ya kare tukunna. Kuma ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba sa gane haka. Kai kokari lokacin da kake da lafiya ka aikata ibadodi ka bautawa Allah tabaraka wataala a cikin lafiyanka kafin jinya zo ya same ka. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sihatika qabla maradika, wato lafiyanka kafin ciwo zo ya same ka. Ba wanda ya gaya maka kai a lafiyayye zaka zauna ba za ka yi jinya ba, babu mamaki bane lokacin jinyar ma yayi kusa. Saboda haka yanzu da kake da lafiya sai ka matsa ka aikata ayyukan alkhairi, sannan lokacin da kake da dama nan ma ka aikata ayyukan alkhairi lokacin da kake da lokaci. Bakar shigalin komai a kanka yanzu, kana da damar da za ka yi ayyukan alkhairi amma ka ki yi. Sai gari ya waye daga safi har dare kana zaune, me kake yi kai ma baka sani ba, baka aikata komai ba daga safi har dare ba ruwanka, haka kawai kana zaune a gunka. Sai daga baya kuma sai kana cewa kai ai da na sani da na yi kaza da na yi kaza da na yi kaza da na yi kaza, lokacin da wannan da na sani ba zai maka amfani ba. Tun a cikin duniyar ma da na sani ba zai maka amfani ba balle idan ka tafi lahira. In ka tafi lahira nan kan magana ta kare, ba wani abun da za a yi a wannan wajen. Saboda haka ka dage ka yi ayyukan alkhairi kafin lokacin ya kure, lokacin da kake da lafiya. Saboda kar ka dawo kana cewa yaya ne ne na bar lokacin nan ya wuce ban yi wani aiki ba, ban aikata wani aikin alheri ba. Yake cewa idan an je lahira dan adam zai na gaya wa kansa cewar a mai da shi duniya mana, a mai da shi duniya ya aikata wani aikin alheri. Yana zai na cewa a mai da ni duniya mana na samu wani dama, wannan lokacin da na bari ban yi komai din ba na samu na aikata wani aikin alheri a cikin wannan lokacin. Saboda haka Allah kuma zai bada wannan daman ba. Duk abin da kake da shi yanzu ne lokacinka, idan an tafi lahira ba abin da zaka yi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fa yaqul rabbi la akarsani ila ajlin qaribin fa asaddaqa wa kun min as-salihin. Idan yaje ya ga gashi bai yi komai ba sai ya ce ya ne ne, yace a mai da duniya mana, a dawo da ni duniya na sake yin aikin kirki na aikata ayyukan alkhairi. Shine Allah yake faɗa cewa ka bayar yanzu kafin wannan lokacin yayi. Zai ce me yasa ba za a jinkirta mini zuwa wani lokaci ba, sai na yi sadaka sai na kasance a cikin bayin Allah salihai. Walan yukirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Allah ba zai jinkirta kowane rai ba idan lokacin ta yayi. Saboda haka lokaci yana yi ba wani magana, yanzu ne kake da lokaci, to saboda haka yanzu ne za ka yi. Idan ka bari lokacin ya kure daga baya kuma ka ce kana so a dawo da kai, to ba za a dawo da kai ba. Yanzu ne lokacinka, yanzu ne lokacin yinka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan adam waɗannan lokuta guda biyun suna wuce masa, suna rufe masa, baya ganin su sai sun wuce. Yanzu kake da damar yi baka yi ba, sai bayan lokacin ya kure ka shiga kabari baka san shekara nawa za ka yi a cikin kabari ba kafin a tashi. Baka da labarin shekara nawa za ka yi, wata kila in ka shiga baka san shekarun da za ka ɗiba ciki ba. Amma rayuwar duniya ka ga san shekara nawa za ka yi ko? Rayuwar duniya za ka iya ƙidaya abin da za ka yi a rayuwarka da duniya. Amma rayuwar da za ka yi ta hayatul barzakiya, rayuwar da za ka yi a cikin kabari za ka iya ƙidaya shekaru? Amma na duniya ai an baka misali akan mutane da yawa kana gani ba a wuce shekara kaza, zai yi wahala mutum ya wuce shekara kaza. Kaga kana da kasan inda za a je kenan, kasan inda za a tsaya. Amma na lahira ba, in ka je kabari kana labarin ran da za ka fito a ciki? Baka da labari. Kuma duk abin da kake yi nan, abin da ka yi ka je da shi shi ne fa kawai. Wanda ka je da shi shi ne, ba wani sabo da za ka kawo yanzu, an riga an gama. To saboda haka ka yi kokari cikin lokacin da kake da lafiya ka aikata ayyukan alkhairi, lokacin da kake da dama ka aikata ayyukan alkhairi, kar ka bari sai lokacin ya wuce daga baya ka ce za ka yi. Arabi ana Aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu fa qultu lahu lima tasma'u hadha ya rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara.
qala afala uhibbu an akuna abdan shakura muttafaqun alayhi hadha lafzul bukhari wa nahawuhu fi sahihayn min riwayat mughira ibn shu'bah arabi hadisi na hudu ana aisha radiyallahu anha daga sayyidina aisha Allah kara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi ya da mace lafsabata gare shi kana yaqumu min al-layli ya kasance yana tashi da daddare hatta ta tafattara qadamahu har sai sawayansa sun kukumbura fa qultu lahu sai nace masa lima tasna'u hadha ya rasulullah tace me yasa kake aikata haka ya kai ma'aikin Allah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara bayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta maka abinda ka gabatar na daga zulubinka da abinda ka jinkirtar duk Allah ya gafarta qala sai yace afala uhibbu an akuna abdan shakuran shin bazan so na kasance bawa mai godiya ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi hadha lafzul bukhari amma wannan lafazin na bukhari ne wa nahuhu fi sahihayn akwai kwatankwacin sa a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim mun riwayat mughira ibn shu'bah daga riwayan mughira ibn shu'bah shi ma wannan hadisi an samu shi daga sayyidina aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin qiyamul layli ya tashi da daddare ya fara yin salloli na filfili wannan qiyamul lailin da yake yi har sai sawunsa ya kukumbura da safe sai ya duma masawun nasa saboda tsayuwa da yake wajen qiyamul laili sai sayyidina Aisha ce ya rasulullah idan me kake yin wannan abu bayan Allah ya riga ya gafarta maka dukkan abin da zaka yi balle ma kai ma'sumi ne ba mai laifi ba to ko kai laifin ma Allah ya ce ya yafe da wanda kai da wanda zaka yi duk Allah ya yafe balle kuma kai ba ka yi laifi kwata kwata Allah ya ce ya gafarta maka inna fatahana laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza Al-Qur'ani Allah yake faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta masa duka sannan kuma Allah ya taimake shi a cikin abin da yake yi amma duk da haka sai sawunsa ya kumbura saboda tsabar qiyamul layli da yake yi sai take cewa ya rasulullahi dan me zaka dora wa kanka wannan abu a wata riwayan aka ce sayyidina Aisha sai ta yi hawaye idan ta ga yanda sawayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi sai ta yi hawaye take cewa ya rasulullah wa dora maka wannan Allah bai dora maka wannan ba Allah bai ce ka zama haka ba Allah ya riga gafarta maka ya zaka dauki abu gazo kana irin wannan abu amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada shine ya Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura yake Aisha ni bazan so na zama bawan Allah mai godiya ba bazan zama bawan Allah mai godiya ba malamai suka ce godewa Allah shine ka tsaya cikin bautar Allah shine ka gode ba kawai an maka ni'imomi yanda kake so sai ka ce alhamdulillah sai ka kwanta kana bida jami'i sai ka daina fita kana wani kokari na nafilfili sai ka daina saboda kai yanzu abu da kake so an maka dalilin haka ka gode wa Allah sai ka ce alhamdulillah sai ka daina yi duwan da kake dadin ba to baka gode ba kenan godiya shine ka kara zage damtse cikin aikin da kake yi shine ka gode shine ka gode saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fassara mana godiya kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dukkan abinda zai bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabon aljanna ne fa yace wani dan aljanna ne shikenan magana ta kare amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin qiyamul layli har sai sawunsa ya kumbura saboda tsayuwa da yake yi na sallah Allah ya riga ya karbi dukkan lamarinsa kuma da aka tambaye shi me yasa yake sai ce bai zama bawa mai godiya ba godiyar shine ka sake bautawa Allah tabaaraka ta'ala shine ka gode wa qalilun min ibadiyash shakur Allah tabaaraka ta'ala yace kadan ne a cikin bayina masu godiya kadan ne masu godiya wato ma'ana ka gode shine ka kara bautar Allah shine ka gode ba ka nemi waje ka kwanta ba ka kara bautawa Allah tabaraka wa ta'ala fi yadda kake yi da shine ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka
ya maka ni'ima ya kawo ka cikin gidan musulunci, ya yi maka mai imani, ya baka lafiya, ya baka arziki, ya baka abubuwa, ya maka abubuwa masu yawa wanda kana iya yin rayuwar, to ka gode masa shine ka ƙara bauta masa, ka ƙara yin bauta, ka ƙara bauta wa Allah shine ka gode. Amma ba ka samu abin da kake nema ka kwanta kai bacci ka ce ka gode ba, a baka gode ba wannan lokaci. Yanayin ka na godiya shine ka ƙara bauta wa Allah yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Kaga sai ya dauki kiyamul layli ya daura wa kansa, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layli wa nisfihi wa sulusihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allah tabaaraka wa ta'ala ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi cikin dare ya raba daren kashi biyu yana bautan Allah, ko ya dauke 1 bisa 3 daren yana bauta wa Allah, ko ya raba daren kashi 3 dauki kashi 1 yana bautar Allah tabaaraka wa ta'ala yana kiyamul layli. Kuma Allah ne masa umurni wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da daddare fa ya tashi yayi tahajjudi yayi kiyamul layli, saboda Allah tabaaraka wa ta'ala zai bashi matsayin da kowa sai ya gode masa. To saboda haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyamul layli a wajen sa dole ne, a wajen mu ne mu duwanda yake so zama bawan Allah sai ya kama. Kaga yanzu duk abin da ake ga maka nan abubuwa ne da ba wai na farillan da aka dora maka ba, na filfili ne ake so ka dauka ka dora su a kanka saboda ka samu ka amsa sunan nan na bawan Allah waliyin Allah, wanda wannan ba zai yi da iya farillan da kake kawo ba, sai ka dauki na filfili ka kara wa kanka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan zama bawa mai godiya ba, to ka godiyan shine ka kara yin aikin kenan, ka kara gabatar da ayyukan alkhairi, ka kara zage damtsinka cikin ayyukan alkhairi, shine ka gode wa Allah tabaraka wataala. Al-Khamis, ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zar wa shadda mi'zar, muttafaqun alayhi. Al-Khamis, hadisi na biyar, ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda, annaha qalat cewa ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi zai rama cewa sabbata gare shi ya kasance idza dakala al-ashr idan goma na karshe suka shiga ahya al-layl yana raye dare wai kaza ahlahu sannan yana tada iyalansa wajadda yana kokari wa shadda mi'zarun sannan yana daure wato kunkuminsa yana kara tamkewa yana kara kokari kenan. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka dauka kan wannan hadisin. Wal muradu, abinda ake nufi da al-ashru ashrul awakir, abinda ake nufi da goma na karshe min shahr ramadan na watan ramadana. Wal mi'zaru, abinda ake nufi da mi'zar shine al-izaru wato zanin sa, abinda yake daurawa jikin sa. Wa huwa kinayatun ani tizalin nisa, kuma ana kinaya ne akan yana barin wato matan sa. Wakila an ce kuma al-muradu, abinda yake nufi tashmiruhu lil ibadati shine shiryawa da yake yi domin ibada. Yuqalu, ana cewa shaddadtu li hadha al-amri mi'zari, na gama daure madauri na dan wannan al'amari. Ai tashammartu, wato shine na shirya wa tafarrabtu lahu, na kare shiri ga abin, na mai da hankali akan abu. To shi ma da wannan hadisin har yanzu yana mana magana akan mujahada, dagewa cikin aikata ayyukan alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma na karshe na watan ramadana ya zo, to yana raye dare gaba ɗayansa da kiyamul layli, sannan yana tashin iyalansa. Malamai suka ce, ko kuma wani ruwayan wannan hadisin aka ce dukkan wanda ya isa yayi nafila, to Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin sa cikin gidansa sai ya tashe shi, duk zai biya tashe su, kowa ya tashi ya kama kiyamul layli. Annabi sallallahu alaihi wasallam da mun yana kokari, amma idan goma karshen nan ya zo sai ya ƙara kokarin ya daure madaurinsa ya ƙara tamkewa cikin kokari. Mizar, shaddal mizar shine ƙara kokari, duk da nan yace ana nufin yana barin matansa. Shine wani mawaki yake cewa qaumun idza harabu shaddu ma'azirahum anin nisa'i walau batat bi athhari, su mutanen da suke da kokari su ne wasu irin mutane da idan za su yi yaki shaddu ma'azirahum sai su tamke wato madaurinsu amma abin da ake nufi shine suna barin matansu anin nisa'i wato ma'ana sai su daina saduwa da matansu saboda kokarin nan da suke yi walau ba ta tabi abahari ko da za su kwana cikin sarki to ba ruwansu da mata kuma saboda sun mai da hankali to saboda haka ana nufin an ce shaddal mizar mutum ya ya rabu da iyalansa ya koma cikin bautar Allah tabaraka wa ta'ala ta tajafa junubuhum adil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna barin gadajensu wajen kwanciyarsu saboda suna kiran Allah tabaraka wa ta'ala khawfan wa tama'an suna cikin tsoro da kwadayi cikin bautar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mutum abin da yake so na dadi zai bari shine mujahada ya dage ya aikata aikin alkhairi yayi kokari ya aikata aikin alkhairi nan da zai yi kaga ni sallallahu alaihi wasallama yanda yake dagewa idan goma garshen watan ramadan ya zo a kowane lokaci ma ni sallallahu alaihi wasallama yana qiyamul layli amma idan goma garshen nan ya zo sai ya kara kokari fiye da da sai ya kara tsayawa cikin bautar Allah fiye da yadda yake a baya ana gwada maka cewar ana so mutum yayi mujahada ya dage cikin aikata aikin alkhairi yayi kara kokari musamman idan waɗannan lokuta da suka zo aka ware su irin wannan lokacin da ake magana a kansa na goma garshe a cikin sa ake samun lailatul qadri lailatul qadri kuma khairun min alf shahr lailatul qadri nan tafi wato wata dubu to saboda haka idan mutum ya bautawa Allah cikin wannan daren kaga irin ladan da zai samu to saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam idan goma karshe yazo sai ya ga ya dage fiye da yanda yake yi da to ana gargada maka cewa ana son mujahada dai mutum ya dage cikin bautar da yake wa Allah tabaraka wa ta'ala as-salisu an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi من مؤمن الضعيف وفي كل خير ارس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تبسه عمل الشيطان رواه مسلم السادس حديث نشده ana bi hurairah radiyallahu anhu an samu shi daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya dama cewa sabata gare shi yace almu'minul qawi lalle mu'mini mai kokari khairun shi yafi alkhairi wa habbu ila Allah shi yafi soyuwa wajen Allah min almu'min adh-dha'if akan mu'mini marar kokari mai rauni wa fi kulli khair amma dukkan su akwai alheri a cikin su iris alama yanfa'uka kai kwadai akan abun da zai amfanar da kai wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kar ka kasa wani asabaka shay'un idan wani abu ya same ka fala taqul kar ka ce law anni fa'altu kana kaza wa kaza kar ka ce da na aikata da ya zama kaza da kaza walakin sai dai ka ce kul ka ce qadarullah haka Allah ya kaddara wa ma sha fa'al abunda Allah ya so shi yake shi ne yake faruwa fa inna law lalle ka san law da zaka ce da dai tabtahu amala shaytan ita take bude kofar shaytan rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin wannan hadisin an sami shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'minu mu'minul qawi mu'mini mai himma mai kokari khairun shi yafi alheri kuma shi yafi soyuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akan mu'mini marar kokari marar dagewa wa fi kulli khair amma cikin dukkan zubiyun akwai alkhairi to anan malamai sun yi bayani sosai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana shine ana so ka zama mai imani sannan mai kokari ba mai imani ka salalle ba kar ka zama mai imani amma mara kokari a ya zama kana da kokari cikin bautar Allah ka zama kana da kokari to wannan mu'mini mai kokari cikin bautawa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ya fi son sa akan muminin da bashi da kokari yayi imani ya dara Allah ya dara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da za yi na ibada bashi da wani kokari a ciki kawai shi dai sai dai ya zauna kawai ba ruwansa to an fi so ka zama mai kokari sannan wa fi kulli khair a cikin dukkan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai alheri a ciki shi sa alqur'ani yace mana la yasawi minkum man anfaqa min qablul fathi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كاغني ده ونده ya bada taimakon sa ba za a daidaita wanda ya bada taimako ya taimaka wanda ya bada taimako kafin ai fathu ba kuma yaje yaki ba sune suka bi daraja akan wadanda suka bada taimako suka taimaka bayan an yi fatuhu makka an yaki kuma daga ba suka zo amma kullun wa'adallahu husna duka Allah zai ba su lada mai kyau dukan su bi kowa zai samu rabon sa amma ba za ka daita wancan da wannan ba amma kowa yayi yayi to saboda haka ka zama mai kokarin da wuri ba sai daga baya ba tukun la yasawil qa'idina min al-mu'minina al-mujahidina ghayr ulul darri wal-mujahidina fi amwalihim wa anfusihim faddalla al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah yace wadanda suka zauna ba su fita jihadi ba saboda larura ta hana su fita ba za a daidaita su ba la yasawil qa'iduna min al-mu'minina ghayr ulul darri wal-mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القائدين درجه وكل وعد الله الحسنى بذا ادهيدهta wadanda suka fita yaki suka akai komai da su akan wadanda suka zauna a gida saboda ba su da karfin zuwa ba amma duka Allah zai ba su lada kaga wannan ruri ne a je su amma wadannan sun fita sun je sun yakin amma duka wa kullu wa'd Allah al-husna Allah zai ba kowa a cikin su lada da dangurgurun sa to saboda haka ana so ka zama mumini mai karfi mai tsayuwa cikin bautar Allah sai ka samu soyayyar Allah tabaraka ta'ala kar ka zama mai komawa baya baka da wani kokari idan bautan Allah za a yi baka da wani kokari shine hadisi yake ga mana cewa kai kwadayi cikin aikin da zai amfane ka ayyuka ne za su amfane ka a duniya da lahira amma sai zama baka da kokari a ciki idan an ce a zo a yi kai ba za ka yi ba kawai kana zaune kowa mai aka tambaye ka me dalili kai ma baka sani ba ba wani aiki da za a yi ka zo ka yi ko kuma in za ka yi kai dai ba za a ce ba kai ba ko ba za a ce ka yi ba sai ka yi shi a sake kawai sokof za ka mai da shi haka kai dai kana yi kawai kai dai gaka kai ba ka yi ba ko ba kana yi ba ka zama da if din kenan ka zama mai rauni ka rauna da kanka a ka dage iya kokarinka ka yi duk abin da aka umurce ka na yi ka yi idan neman ilimi kake yi ka dage a cikin neman ilimin ba kana yi kamar baka yi ba idan ibada kake kana bautar Allah to ka dage cikin bautar ba kana yi irin je kana yi kan nan ba kawai akwai je kana yi ka ko ka je ka kawai yaje abun kawai ka yi shi amma ba kana yi yanda ya kamata bane a ka yi shi yanda ya kamata ka yi kwadayi cikin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah tabaraka wataala wasta'in billah wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala sannan karka yi rauni karka kasa aiki ne da zaka iya yin sa sai ka kike yi kace a ni bazan iya ba haka kawai sai kace ba zaka iya ba me dalili babu ka riga ka sa kasawarna a cikin zuciyarka ka yarda kawai ka mai da kanka kasa ba dalili kuma wani ana daukan karatu ka zo kai ma kana daukan sai ka ce a ni kai bazan iya ba ha wa ga maka ba za ka iya ba ana qiyamul layli kai ma ka tashi kana yi a ni ko ina zan yi qiyamul layli bazan iya ba duk wani aikin alheri ana taimako wani ka bada taimako a bazan iya ba duk abun da aka taba ka kai ba za ka iya ba kawai me dalilin rashin iyawar ka kuma babu me hana ka iyawan baka sani ba kai ma kana gani gashi nan dan uwanka yayi ko yan uwanka suna yi in aka ce kai sai ka ce kai ba za ka iya ba me dalili a ni kam gaskiya ba zan iya ba kawai to kaga kariya ka zama kashishe ka yadda shedan ya bude maka kofar da duk abin da ake gani na aikin alheri sai ka gwada sai zuciyarka ta raya maka cewa ba za ka yi ba ba za ka iya ba sai ka koma baya to baka ni sallallahu alaihi wasallam yake so ka zama ba kai iya kokarin ka sai ka nemi taimakon Allah a ciki ba kokarin bane zai baka kokarin bai sai baka ba amma kai iyayin ka shi yasa wani masanin Allah yake cewa idza lam yu'inka Allah fi ma turiduhu falaysa limakluqin ilayhi sabilu idan dai Allah tabaraka wa ta'ala bai taimake ka ba a cikin abin da yake nufi to ba wata halitta da ta isa ta kai ka wannan wajen saboda haka ba wani wanda ya sai ya baka abin ko ya hana ka Allah ne mai taimakon ka ya baka saboda haka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah shi yasa kullun ka zo kana sallah zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kai muke neman taimakon ka ashe duk wanda za su taimaka maka ma taimakon ba zai kai kaman taimakon da Allah zai maka ba sai Allah ya taimake ka ne su za su taimake ka saboda haka duk abin da kake nema abin da Allah ya nufa shi zai same ka wa in huwa lam yushrika fi kulli maslakin dalalta walau anna simaka dalilu yake cewa da dai idan Allah tabaraka ta'ala bai shiryar da kai a cikin abin da kake nema ba to ka bada kenan koda kuwa za a bude maka dukkan hanyoyin samu to ba za ka samu ba to saboda haka nemi taimakon Allah a cikin aikin da zaka aikata kai iyayinka wajen yin aikin amma ba kai komai ba sai ka gagare zaka yin wannan abu yana faruwa da mu da yawa mutum ne yanzu yana zaune an sa shi a makaranta yayi primary yayi secondary ko yana jami'a kuma yana yin makarantar kuma yana cin jarabawan yana samun yana ci point ɗinsa yana tashi yana ci a duka yana ci ba faduwa amma bai san yaya ake tsarki ba bai san yaya ake alola ba bai san yaya ake sallah ba bashi da wasu surori na alkurani a kansa bashi da shi bai haddace wasu izuzzuka ba amma yayi digiri na ɗaya ko yayi digiri na biyu idan an zo ana karatu ana koyar da general arabic abin da ya shafi aliyu ba'u sai ka je na cewa ba darasi mai wahala kamar darasin nan na arabic din nan na aliyu ba'u din nan yayi ba wa da wahala ko musulmi ne ba ko musulmi ne mutum mai yin wannan magana din musulmi ne to wai da wani kokarin ya iya yin wancan karatu da wani kokari ashe zai iya wani dabara ya bi ya iya cin jarabawa har ya fita har aka ce ya samu an bashi sakamako ya yi digiri na ɗaya ko na biyu bacci zai na yi a bashi sakamako sai ya yi ko to hankalinsa ya gaya masa yi wannan karatu amma hankalinsa bai gaya masa ya koyi alkur'anin da zai yi sallah da shi ba hankalinsa bai gaya masa ya nemi littafin bikin da zai koyi tsarkin da zai yi bautawa Allah da shi ba hankalinsa bai gaya masa ya nemi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da za su nuna masa yadda zai yi alola yadda zai yi sallah yadda zai bautan Allah shi hankalin sa bai ga masa wannan ba anan kan ba zai iya ba anan ba zai iya ba amma a can zai iya a can zai iya saboda yana tsammanin ya samu wannan sakamakon zai samu wani abu saboda haka zai iya zai bada dukkan kokarin sa yanzu a ce irin kokarin da ake a makarantun boko shine muke yi a cikin karatun addini da yanzu da kowa zama malami kenan da kowa zama malami amma kana bata shekarunka sun tafi a banza baka tsinna na komi ba kayi shida a primary kayi shida a secondary kayi hudu ko biyar a jami'a amma baka iya daga sabbi zuwa nasi ba ko baka iya daga amma zuwa nasi ba baka iya tsarki ba baka iya alola ba baka iya wankan janaba ba ko baka taba tambayan kanka dan me baka iya ba baka taba tambayan kanka ba bai ma sha gaban ka ba baka yi da wannan bai shafe ka ba amma wancan abun da kaje ka haddace ka iya ka gane shin fa wani karatun banza ne ma watakila wanda ba zai amfani ba kai amma kayyashi yadda kake so saboda mai wai zaka wuce zaka ci amma bangaren addini a nan wannan bangaren baka da kokari baka iya ba kawai to ba ka yi nufi ba kai iya kokarinka sai Allah ya taimake ka a ciki zaka yi courses za a baka course da zaka yi guda 15 wata kila ko guda 10 duk zaka debe su in tutu credit union ne in fofo ne ma zaka dauka duk zaka je lectures din za a yi komai kuma zaka ji jarabawa amma zaka shekara baka samu sura daya a cikin alqurani da kai ya ta ba baka iya ba ruwanka a can kana da kokarin da zaka iya yin wannan amma anan baka da kokari to baka ake so mutun ya zama ba ana so ya zama kana da kokari wancan din ba muna fadan so saboda kar kai bane a kai yana da amfani amma ka sani cewar wannan amfanin sa iya duniya ne idan ka rayu ka dade a cikin duniya amma wannan fa shi ilimi ne da dole akan ka na sani ibadarka mi kai akan sa ka iya shi ka san shi ko anan ne baka da kokari anan ne kokarin ka ba ya kare in dai an zo maganar addinin ka nan kan ka kure baka iya ba sai an zo maganar rayuwar duniyan ka ko wani abu sai ga shi zaka iya yanzu mutum ne zaka samu ana sallan isha ya ce yazo za a yi karatu da shi ko wani abu bai kamata ne ce gaskiya yana da uzuri ba zai iya ba zai je ya bacci yana da uzurorin da zai aikata shi ba zai samu daman zuwa ba amma in za a zo a yi wani abu na duniyanci sai kwana wuri da yi bacci ba ashe a can ne ba zai iya ba amma nan zai iya to ba so mutum ya zama haka saboda haka idan abu ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala ta kurkar ka ce law anni fa'altu kana kaza wa kaza kar ka ce wai da nayi da na zama kaza da kaza a kai kokari cikin yi tukunna kar kana zaune an ce kai ka ki sai lokacin ya bure sai ka ga cewa da nayi ni ma fa yanzu lokacin da kuke karatun nan ni ma da nayi da yanzu ni ma kaza kaza ne ni ma yanzu da kaza kaza ne a bashi da wannan bashi da amfani annabi sallallahu alaihi wasallam shi karka bari haka walakin qul qadarullah kace haka Allah ya kaddara wa ma sha fa'ala abinda Allah ya so shine zai faru anan kuma malamai suka ce abinda yake nufi shine bayan kai iya kokarin ka sai kace haka Allah ya kaddara ba yanzu kana kwance ka ki kai komai ana taba ka wani ya baka yi baka yin ayyukan alkhairi baka karatun addini baka yin ibadodi baka salloli sai ka ce haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara ne ban yi ba a'a ba haka yake nufi ba zaka yi iya kokarin ka ne duk wani himman da zaka bayar zaka bayar shi yasa farkon babin ne yace mana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan dai kai to Allah zai taimake ka sai ka yi iyayenka abun ya kure ba yadda za ka yi sai ka ce haka Allah kaddara fa inna law tabsahu amal ash-shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam yace law da zaka ce kace da dai da nayi kaza da nayi kaza to tana bude kofar shaytan ne ka ji ka aikata ayyukan duka ka nemi waje ka zauna sai abun ya wuce an zo ana tambayan ka me yasa lokaci kaza baka yi abu kaza baka yi kaza sai ka ce da dai nayi kaza da dai nayi kaza ka bar shedanin ka ya hana ka yin aikin alkhairi lokacin da zaka yi aikin alkhairi lokacin zaka ji bacci ya zo maka amma in ka zauna kana aikin banza kuma baccin ba zai zo ba saboda haka sai ka yaki zuciyarka sai ka yi kokari tukunna abun ya faru asabe anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hujibatin naru bishahawat wa hujibatil jannatu bil makarih muttafaqun alayhi وفي رواية للمسلم هفت بدل هجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا هجاب فإذا فعله دكلها السابع حديثنا بقي أتكيم أن بابنا مجاهدة أنسى مرشدة أبي هريرة الله قال مسلم داتي أن صلى الله عليه وسلم يأتي هجبت النار بالشهوات أن كي ويوتا دابو بوان شعوة وهجبت الجنة بالمكاره amma an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka dauka kan wannan hadisi wa fi riwayatil muslim arwaya muslim yace huffat abinda aka yi ake nufi da huffat badala hujibat wato shine sabanin an rufe din ko an kewaye wa huwa ma'ana huduma nan su daya ai bainahu wa bainaha tsakanin su haza hijabun akwai ni hijabi fa iza fa'alahu dakalha idan ya aikata zai shiga aljanna in ya keta waɗannan hijaban zai shiga aljanna lokacin mu ya ja zamu tsaya akan wannan hadisin
insha Allah idan muka dawo zamu yi bayanin me hadisin yake nufi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.